gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Wajen sauraron kararrakin zaben gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar wa gwamnati Nasir El-Rufai nasara a zaben gwamnatin da aka yi a ranar 9 ga watan Maris na 2019. An bayyana tsaikon da sunayen kwamishinonin Kano ke fuskanta a halin yanzu da cewa dai tsoron abin da shari'a za ta iya haifa ne yayin da ake dakon hukunci. An buƙaci gwamnatin Kano Abdullahi Umar Ganduje da ya yi taka tsantsan dangane da yadda mafarkinsa na bayar da ilimin secondary da primary kyauta a Kano zai kasance a gaba da kudin shigar jihar da ma waɗanda ake karɓa a matsayin kaso daga gwamnatin tarayya suka ja baya duk da cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro assalamu alaikum, Khalid Shatima ne yake cewa barkanku da sake saduwa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin ƴan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama. Tun ranar 29 ga watan Mayu wannan shekara da muke ciki ne gwamnati Abdullahi Umar Ganduje ya jaddada aniyar gwamnatinsa na cewa daga wannan rana ilimin primary kyauta ne ga dukkanin ƴan jiha ko da yake mataki ne da ake jin cewa ya zama ihu bayan hari. Kasantuwar da ya tun gabanin wannan lokaci kuduri ne da gwamnatin tarayya ta kaddamar da shi, sai dai ko abin da ya biyo baya na maida shi tilas da kuma zuwa ilimin secondary da gwamnati Abdullahi Umar Ganduje yayi bayan wata ziyara da mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo ya kawo nan Kano domin kaddamar da wannan tsari dori akan waɗansu ayyukan da gwamnatin tarayya ta kaddamar musamman a jami'ar Bayero ta Kano inda aka samu wa jami'ar wutar lantarki mai zaman kanta mai karfin megawatt 7. Dr. Abdulsalam Kani masanin tattalin arziki ne da ke haska wa gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje kalubalen da ke akwai ta fuskar da
akwai buƙatar gwamnati ki zauna ki hada masana a fitan miki da nawa ne hakikanin kudaden da wannan shirin zai ci da yake nan. Abu na biyu akwai abin da ake ce identification na sources na funding. Ki zauna da masana da ke gwamnati da wakilan al'umma ku fito da zahirin ta waɗannan hanyoyi kike sa rai za a samu wannan kuɗin. Abu na uku akwai abin da muke cewa testing, ma'ana kin fitar da kuɗin da zai ci, kin fitar da hanyoyin da za a samu kuɗin, to a so mai yin gwaji. Wala'alla tunda muna da masarautu guda biyar, a ɗauki masarautu ɗaya biyu a soma gwadawa, to idan aka gwada sai kika ga wannan abin zai yi, to sai mataki na gaba abin da ake ce implementation.
Idan mun kaddara cewa waɗancan matakai gwamnati ta bi su, yanzu magana ake ta kuɗaɗen da ake ganin za a gudanar da
abin. Za a gudanar da abin, to kaga ta nan wajen idan ka kalla za mu iya cewa abu ne mai kamar wahala gurguwa da auren nesa. Hujja ta faɗa haka, na dai farko kuɗaɗen da muke sa rai za mu samu daga gwamnatin tarayya da ake raba wa jihohi duk watan duniya, to gwamnati ta sani cewa waɗannan kuɗaɗen sun ragu. Abin da kake sa rai za ka samu ba za ka riƙa samu ba. Man da aka ƙaddara za a riƙa kowa miliyan 2,300,000 ba a iya haƙo shi. Sannan kuɗin da aka sa rai za a sayar da mai a kasuwar duniya wanda ya kai $60, to yanzu ya yi ƙasa ya koma $57 ko da $8. Na biyu, in ka tuna wannan kwamitin da gwamnati ta kafa na bunƙasa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga, in ka kalli aikin wannan kwamitin yana nuna maka cewa kuɗaɗen shiga na gwamnati na cikin gida sun yi ƙasa suma. Kuma a nan wajen yana da kyau a gane cewa shi abin da gwamna zai yi free secondary education ne. Hujjata ta faɗa haka, ai dama ilimin primary school ai kyauta ne. Sannan gwamnati mai girma Muhammadu Buhari ta ce junior secondary school dole ne kowace jiha ta maida shi kyauta. In mun kalli abin a zahirance, magana ake akan free secondary education.
Dr. Abdulsalam Kani masanin tattalin arziki a nan Kano. To wannan kenan. Kotun sauraron kararrakin zaben gwamnan Kaduna ta tabbatar wa gwamna Nasiru El-Rufai nasarar zaben gwamnan jihar da aka gudanar a ranar 9 ga watan Maris din wannan shekara. Da yake yanke hukuncin a yau Litinin, mai shari'a Ibrahim Bako da ke jagorantar alƙalai ukun da ke gudanar da shari'ar ya ce mai korafin wato dan takarar jam'iyyar PDP Isa Ashiru ya gaza gamsar da kotun da ƙwararrun hujjojin da za su tabbatar da awarsa cewa dai an tafka magudi a zaben na gwamnatin jihar ta Kaduna da aka yi a ranar 9 ga watan Maris. Balantana dai a bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar kamar yadda yake bukata. Kotun ta ce hatta ga korafin Mr. Isa Ashiru kan cewa dai hukumar zabe ta kasa wato INEC ta karye doka babu wata hujja da ya gabatar da zata tabbatar da wata da'awa. Akan wannan kotun ta yi watsi da wata kara tare kuma da tabbatarwa gwamna Nasir El-Rufai nasarar zaben. Kamar yana nan Kano kotun sauraron karar dakin zaben gwamnan ta sanya ranar 18 ga wannan wata da muke ciki domin dai sauraron jawabin karshe daga dukkanin bangarori biyu dake kalubalanta juna a dai zaben da aka yi na gwamnan Kano shi ma dai a ranar 9 ga watan Maris gabanin ranar da za ta yanke hukuncin karshe. To amma maganganu akan rashin gabatarwa majalisa sunayen kunshin ministoci na cigaba da daukar hankali har bayan cikar kwanaki 100 ga gwamnatin Kano
hadin siyasa har yau an yi kwana an soke
kucin baka na zuba ku
magana jira kullum kike fadara yanzu idan ka duba za ka cewar sabon gwamnatin mahalastacce zababbe na jam'iyyar PDP a jihar Bauchi ya rantsar da kwamishinonin sa idan ka duba za ka ga cikin fara yanzu an zauna lafiya matsaltsalolin tsaro alhamdulillah Allah ya yayi musu to da ka duk gwamnatin arziki ane mata hisabi a kwana 100 farko anan ake gane idan gwamnati ce rayayya amma mutacciya ce
a manta kwanan nan ake kokarin ma bawa shi mai girma gwamnati lambar yabo saboda shine ya fi cancanta ya samu wannan lambar yabo a matsayin sanar da kakurin gwamna a wannan shekara.
To ai kuma dama ba ka raba gwamnati da mutanen da suke yan yagari ga kasari ga musamman gwamnatin jihar Kano babu irin yan wanki da gugar da basu zo sun wanki gwamnatin nan ba. Shi yasa muke fada cewa kayan aro baya rufa katara.
Bayanai sun fa nuna sun riga sun gama shiri kawai waɗannan sunayen kwamishinoni mika su za a majalisa a tantance. Baka jin ku ne ko ta kil kuke fargajaji?
Tun yaushe ake gafara sa har yanzu bamu ga kaho ba. Dan haka masu tunanin cewa wai za a ba su makamin commissioner ko advisor ko ke kowaye dukku hakura saboda wannan zancen babu shi kafin a zo wannan gabar ma kotu ta tabbatarwa da mai haƙƙi haƙƙin sa shine excellency Abba Kabir Yusuf domin wannan kujerar zababbiya tasa ce
ba kuma tare suke da suni nasara a gaban wannan kotun bai isa ku ba za ku hakura ba.
To ku ai me neman kahon kare ya wahala dan haka duk mutumin da yace wai za a bashi wani mukami a wannan gwamnatin ya yaudar kansa in ma wani ya nema roman bakan cewar ka kai kudin na gani ina so ko kuma kudin da za a kai saman bene ko wani abu da ya kama da wannan to ka
alƙi har da wannan ake yi
kwarai kuwa ai a baya dama duk wanda ka gani ya samu wata dama to kasan cewar ba a aikin banza ba kamar yadda ake fada.
Matashi Bashir sanata dan jami'ar PDP a tsajin kunkusiya a taka su kansu ha da gwamnatin APC irin su Hajiya Hajar Khalid na mai ra'ayin cewa dai yin kwamishinonin abu ne da zai taimaka wa gwamnatin kanan murginawa a dan haka take fatan gwamna Ganduje zai yi da wuri.
To mai girma gwamna me kake jira ne kai Allah ya sa aka zaba kai al'umma Kano suka baka ƙuri'a mai girma gwamna aka rantsar da kai mai girma gwamna yanzu mun kwana 100 a wannan kwamishinonin da kake so kai mai girma gwamna kai saboda babu abin da ya rage wa'annan bayan Allah su haƙura da wannan abu da Allah ya jarabe su da shi sa tara a 2023
baka jan abane da sai an yi taza da tsifa wata kil kafin a dauko waɗanda suka cancanta
a ni nan ma ban ga laifin mai girma gwamna ba shi rayuwa wanda ya wahalta maka kowa iya daukan nashi ne ya kafa dan ya zauna ya taka tsantsan a kwana 100 nan sannan yayi kwamishinoni ban ga laifin sa ba mai girma gwamna ka dauki in hakikatul amarin ka dora akan wannan kujerun wanda za su taimaki talaka su taimaki jama'ar jihar Kano.
To rashin samun sa a cikin gwamnatin kina so kice gwamnatin ba ta tafiya ne koya?
A gwamnati ana tayin ta. Ai ba a taba tsayawa ba.
To kin gake idan kamata yayi kawai a karawa gwamna karfin gwiwa kawai ya ci gaba da ayyuka maimakon dagewa sai an yi kwamishin.
Mai girma gwamna guyoyin sa suna nan da kwari mu ma kuma in jam'iya goyoyin mu suna da kwari waɗanda ba su da gwamnati ma suke da abun fade ballantana mu da muke da gwamnati.
Kun yarda marasa gwamnati suna da abun fade?
Suna gashi nan suna yi ballantana mu da muke dumu-dumu dan haka nake ga mai girma gwamna a wannan kwana 100 a fidda kuma shinoni masu albarkan da su taimaki gwamnati su taimaki al'ummar jihar Kano.
To baki jin wasu suna tunanin cewa ba lalle a iya fidda kuma shinonin ba wata kila ba lalle saboda ana tunanin kotu za ta iya karbe ma gwamnatin.
Ka san mai girma gwamna an ce kaman yau mai girma gwamna ba shi ya ci zabe ba kaman yau ake cewa mai girma gwamna ba za a rantsar da shi ba to yanzu fa kwanan sa 100 ai yanzu kuma shinoni lokaci ake jira kuma muna sa rai za a sa kuma shinoni masu albarka wanda za su kawo jihar Kano ci gaba.
Haji Hajar Khalid ya jami'ar APC a nan Kano. A cigaba da bakin murnar cikar gwamnatin Kano kwanaki 100 tsohon wakilin tarauni kuma sakataren zartaswa na hukumar bayar da tallafin karatu na jihar Kano Honorable Abubakar Zakar Habu PA ya yi rabon babura 50 game biya jami'ar APC tarauni. Akan wannan muka jiyo shugaban karamar hukumar tarauni Honorable Mu'azzam Mai Nasara na gabatar da jawabai yayin wannan biki.
baya kujira ya sauka da wajen wata uku ko hudu amma yau ga babura kusan guda 50 da yan kai da mutanen karamar kuma tare idan ba da kula ko ba da gudunmawa suna shiga harkokin mutane suna shiga harkokin siyasa suna ba siyasa gudunmawa ko dan musu wannan babura muna ƙara godiya shi dan majalisa irin hangen nesan da yake yi da gurin taimakawa mutane irin wannan karamar kuma tare kuma dan majalisa ne wanda ba za a tabbata shi a karamar kuma tare ba domin abubuwan da na tarihi ko da sauran abubuwa na alkhairi wanda tushe ne babban wanda ba zai kwakwari ba abin da ya kafa ya riga ya kafa shi kuma ya kafa tarihi sosai domin saboda shekara 20 ko wurin ya za a yi da ran abawa din dangi da yake ba mutane wahala wajen gosulo amma sabon damar sa a shekara 4 nan ya yi kokari ya kawo mana tafariyar gada wadda ake kiranta rufin ne gada da dangi wannan gada ba za mu manta da taɓa yin abin dukurin da ya mana da kamar wannan gada da kuma hukumar Dauni wanda ina gaya muku yanzu a faɗin jihar Garo ba ƙaramar kuma ta zama birni kamar ƙaramar kuma Dauni sai ma an ƙarasa za a ga an ɗauka hotuna ana sakawa a duniya dan adam da jihar Kano gada habobi kuma wannan gada sunanta gora a gurbin sunanta gadar habobi ne wannan gada ta dangi saboda shi ya kawo mana ita shi yasa aka yi ta dole ne mu rigitar da wannan gada da sunan habobi ne
honorable muazzam mai nasara kenan shugaban karamar kuma Tarauni to sai da wakilin gwarzo a majalisar dokokin Kano honorable Yunusa Haruna Kayyo tallafin naira 50,000 ya bayar ga dukkanin tsafin kansiloli na karamar kuma gwarzo da kuma shugabannin jam'iyya akan wannan sakataren APC mazabar Getso Lawal Ibrahim Getso ke yin jawabin godiya
rana wadda dan majalisa mai wakiltar karamar kuma gwarzo Alhaji Haruna Yunusa Kayyo ya gwangwaji yan jam'iyya da wani tagomashi wani tallafi a wannan karo kusan wata uku da rana da shi babu shakka yayi namiji kokari domin a wannan yanayi da ake ciki da ake cewa damuna duhu a kawo wannan tallafi ya san kai akalla naira 50,000 ai babu laifi ko ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba mutum goma ba kaga ba dole ne mu ce Allah mun gode sannan kuma mu yi godiya mu ga shi wanda ya wannan aiki Alhaji Haruna Yunusa Kayyo bisa ta halewar waɗanda suka ba shi shawarwari irin waɗannan ne ya juya ya tallafi al'umma waɗanda suka yi tiri-tiri da shi tun daga neman takara har takarar tabbata har zuwa ranar zaɓe har zuwa yanzu kuma da muke ta Allah barka amma dai a ce wannan magana da nake yi za ta je kunnan mai girma gwamna akwai abin da ya ci mana toyin da akwariya sai wata zaizayar kasa mai tsananin gaske wadda akalla za ta kai kusan kilomita guda tana nan ta taso daga wani guri da muke ce Matsagi ta tafi gabashin kasuwar Getso ta ninka har zuwa wani damdin mu da muke da shi na garin Getso lalle zaizayar kasan nan tana matukar addabar gonakan al'umma suna lalacewa a hasalin magandan da muke da kai akwai gonakan al'umma da sun nitse ciki ta tinkari gidajen al'umma tana rage wa kasuwar Getso girma kasuwar nan kuma ka sani a fadin karamar kuma gwarzo ba a mada kasuwa ga mata azai zai kasanan ta tinkarota muna kira ga duk waɗanda abin ya shafa musamman mai girma gwamna dan Allah dan Annabi a kawo mana dauki a cikin wannan al'amari
Lawal Ibrahim Getso ita ma kungiyar SSA forum ta jihar Kano daga kananan hukumomin Kano 44 sun karrama shugaban karamar hukumar Nasarawa honorable Lamin Sani a bisa ayyuka da yake yi a fadin jihar Kano tare da tsayawarsa wajen samar da ita kanta kungiyar mirajin tallafawa gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje har ma dai muka je honorable Hassan Bawa Sagama wato mahajin kungiya yana bayani akan dalilan da yasa suka karrama honorable Dr. Lamin Sani
a madadin mai girma chairman na wannan kungiya Dora Hashim Sanka mun kawo wa shugaban karamar hukumar Nasarawa honorable Dr. Lamin Sani Kawaji ziyarar girmamawa da kuma karrama shi bisa abubuwa da suka gabata a baya wanda yiwa karamar hukumar Nasarawa da kuma jihar Kano gaba daya a tabbas wannan shugaban karamar hukumar Nasarawa kuma shugaban karanin hukumomi na jihar Kano tabbas ya cancanta a mutunta shi a karrama shi bisa abubuwa da yake yiwa al'ummar jihar Kano a baya ya jagoranci kwamitin matasa wanda mai girma gwamnatin jihar Kano ya nada shi ya jagoranci matasa portfolio local government aka yi rally aka yi campaign din mai girma gwamna wanda an samu nasara sosai akan wannan abu da wannan chairman yayi sannan kuma wannan chairman duba da abubuwan da yake yana taimakawa matasa kyan da ba ma tunani kuma yana taimakawa al'ummar karamar kuma su ta nasarawa ganin haka ya ga muka ga ya dace mu zo mu karrama shi bisa wannan abu da yake sannan kuma karamar kuma da Nasarawa da portfolio local government mai girma gwamna ya bada umarni a DBSSA ko ina guda 50 jajircewa ƙasa ta sa wasu local government din ma aka dibi sama da 50 wasu ma aka yi 100 wasu sama da haka saboda yawan al'umma da suka taimaka mai girma gwamnatin jihar Kano so wannan ba karamin abin da za a yaba masa bane ba kuma a jinjira masa muna godiya ga shugaban karawar hukumar Nasarawa bisa yanda ya tarbi wannan shugabanci namu na SSA forum for local government kuma muna godiya ga irin yanda ya bamu hadin kai kuma ya tabbatar mana da cewa duk yanda ake kula da kowanne jami'in gwamnati mu ma za a kula da mu kuma za a karrama mu a duk inda muka fito a portfolio local government wannan abun farin ciki ne muna godiya
Hassan Bawa Sagama majin kungiyar SSA forum ta jihar Kano da wannan zamu leka karamar hukumar birnin Kano domin ci gaba da daukan kalaman tsohon kakakin majalisar dokokin Najeriya Right Honorable Gali Umar na Abba a ci gaban kalamansa a taron masu ruwa da tsiki na jami'ar APC karamar hukumar birnin Kano a taron da Sha'aban Sharada ya shirya domin rishe shugabancin dattawa na wannan karamar hukuma
Honorable Sha'aban kujera ta yi ta yake akanta kujera da na kuka zabe ni Allah ya bani mukami na gaba a majalisar kuma ina alfarin cewa tunda na bar kujeran nan bamu sake samun wakilci daga ministan nan ba sai yanzu wallahi kuma abun bakin ciki shine wahalar da ya sha kafin ya samu kujeran nan mun yi bakin ciki kwarai da gaske saboda in aka samu kishiyarsa ta majalisar wanda yake me zai je a majalisar ne ya je majalisa ya ce me ita majalisa tana bukatar mutum mai ilimi wanda ya san fannoni da yawa kuma gashi da kamala ga addini kuma zai faɗi nasi ya fassara kuma ya aike da shi ba abin da muke bukata da ya wuce wannan shine wannan ne in yaje aka ce wakilin municipal ne za a girmama Kano municipal billahi da billahi to amma idan bamu dau ta farki na zabe mun sa a gaba don mu ci gaba da samun kamar sa ba to zamu dawo ko mu ci gaba da zaben jahilai fa saboda haka na gode da ka hada wannan taro kuma ina fata za a bashi hadin kai kuma ina fata za a ci gaba da wannan taron saboda me saboda mu kare mutuncin mazaban mu inda muka fito inda aka haife mu sannan mu dinga samun shugabanci wanda ya dace da mazaban mu amma ba irin abin da ake dora mana ba mu karba ko muna so ko ba mu so
Honorable Gali Umar na Abba tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya da wannan zamu leka ganin hukumomin takai da su maila da babu naira baita yazo domin ci gaba da nuna farin cikin al'umar yankin daga na da hukuncin da kotun sararin kararrakin zaben majalisar dokoki ta tarayyar Najeriya ta yanke da ya tabbatar wa Siraju Idris Kanawa nasara
sun maila da takai ta dauki seti kowa ya nutsu hankalin mutane ya dawo jikinsu domin abin da suka zaba shi aka basu talakawa suna murna masu kudi suna murna ɗan gari suna murna wannan shi ake so kai mulki kowa iya jin dadi a samai da takai
waye mulkin
gashi yanzu duk wani talaka da yake samai da takai ya yadda Siraju Idris Kanawa shi ya cancanta ya zama dan majalisa mai wakiltar takai da samai la anan nake sake kira ga wannan tsohon su talallan dan majalisar na takai da samai la ai ya kamata kasancewa Allah shine yake yin komai duk da yanzu na ji ka kazo kana yaba wa ganduje da can baka san gandujen yana aiki ba sai da ruwan siyasa ya ciyo ka yanzu ka san amfanin ganduje to ka sani cewa ka saki mutum ka kama Allah Allah shi ya baka mulki ka dana na yan kwanaki yanzu Allah ya karba daga hannunka ya ba wanda yafi ka cancanta zai zo ita maki talaka an taka
kai court maganar da ta yi tsakanin shi Honorable Abdulrahman Suleiman Kawu Sumaila ne da kuma shi wannan dan jam'iyyar taku
ai abin to ai kai a matsayinka na dan jarida ka taba jin inda mutum bai shiga secondary election ba a primary election bai zo na daya ba bai zo na biyu ba kuma kai a dauki kujera a bashi daman fa waccan kotun da ta yanke hukunci ta yi disqualifying din Kawu Sumaila ne amma bata ce a dauko wannan dan gidan dan bazo a rantsar da shi ba
ta ce a dauko a ba
wasu mutane saboda biyan bukatar kansu sai suka yi cuhe suka cusho shi to amma tunda yanzu a Najeriya ko ta adalci take yi duk wanda aka zalunce shi salin alin karka daga hankalinka ka kai kotu kuma kotu tunda tana adalci za a bincika da kotu ta bincika ta gano wannan dan gidan dan bazo din ya cancanta ai ba mai taba shi
baban naira baita daga yankin garma kuma Sumaila to amma Alhassan Gombaja ya zo ne da kira ga shugabannin kananan hukumomin Kano 44 da kuma gwamnan kansa Abdullahi Umar Ganduje da cewa dai akwai yan birin da kuma mutum hukumar Hizba ke yi mutanen gwamnan
Ina kira ga Algon Chairman da mai girma gwamna. Wannan kwamati da aka kafa na hukumar Hizba to kwamati ne waɗanda suke so su tade mutanen Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Mai girma Commander Ibn Sina, kai ka sani cewar mutanen da suke mataimakanka su ba za a yi tantance su ba ko kuma a'a su tsarkakakku ne ko kuma a'a da saukar da su akai.
Baka jin cewa wannan kwamati watakila an kawo shi ne saboda ya kawo gyara a hukumar.
To billahi lazi ba gyara yake kawowa ba, kuma ina so in gaya maka ya ma za a yi.
Amma meye matsalarsu?
Matsalarsu ya ma za a yi a ce mutumin da yake komandan Hizban nan a baya kuma yanzu ma yake so bai samu ba, ka ce wai shi zaka ba tantance mutane ya zai ba zai haifar ma da matsala ba?
Wannan wani abu ne daban, watakila an gano nagartar sa ne shi yasa ma aka bashi
komai. Ina so in gaya maka cikin gari komandojin Hizba na cikin gari su ake a so a tadewa mai girma gwamna, ko mai girma gwamna ya san waɗannan mutanen mutanansa ne? Kuma ina so in gaya wa komandan Hizba wannan so ake a hada ka rigima da ciyamomin kananan hukumomi, ko wallahi tallahi rigima ba za ta yi maka kyau ba. Daga karshe ina godewa mai girma gwamna, zababban gwamna, domin mu ɗan mazabar gwamna ja kuma local government din Dala ya girmama mu ya mutunta mu, domin aikin da baba sha rubutu ya dauko ya zo an ga aikin nan za a zo a zuba kwalta sannan a zuba fitulu, kuma gadan nan da yazo aka ga wannan gadar wanda ko me da gwamnati sai wannan gadar dole kai ba mata.
Alhassan gwamna ja shugaban kungiyar sanata magajin gwamna, gwamna magajin sanata shi kuwa Ibrahim Bala Osaka daga yankin karamar kuma fage ya zo ne da korafin sa ga shugaban Kanubda na jihar Kano kan abin da yace yana faruwa na duso a anguwar Jaba.
Shugaban Kanubda na Kano State, mu mun riga mun yi bincike akan ka, mun tabbatar gidanku gidan ilimi ne, mun tabbatar gidanku gidan mahaddata alqur'ani ne, mun tabbatar duk abubuwan da ka taso akai na tarbiya ne, domin daga binciken mu na ƙarshe ta kace zama kake wani sa'in ana daukan karatu a gare ka. Mai girma, muna so mu sanar da kai ka waigo ka dubi abin da ke faruwa a garin Jaba. Mutanen nan da nake gaya maka zan sake maimaita akai wanda suka je suka yi rusau din nan ranar da aka bada hutun ra'ar musulunci wato ɗaya ga watan Muharram, sun zo sun sake koma sun sake yin wannan rusau din. Ina so a sanar da ni, domin ni mai karamin sani ne, akwai dokar da ta bar ranar da babu aiki a je a rushe mutane guri.
Gaban ka aka je aka wancan rusau din ne?
Ni a gabana aka komai da komai, zancen lake maka in aka to aka bincika ni kaina ina da takaddar zama a wannan gurin, na fi gada.
Ina takaddar take?
Yanzu zancen lake maka takadda ta ga ta ma na zo da wannan gidan da ita.
Ina?
Tun wannan zuwan da aka yi.
Ina takadda?
Tambaya na baro ta a gida wancan zuwan da ka tambaya sai na baka. Shi yasa nake so in san da kai akan cewa wannan guri asali ne magada ne, kuma wannan guri
ɗaya daga cikin wanda suka gada ne.
Ina daga ɗaya daga ciki.
Agun wa ka ga?
Ni mutumin kuma ta kane.
Agun wa ka ga?
Ina so in san da kai mana a gurin kakana na gada, kuma kakana mahaifi na gada a gurin sa ne mutum.
Kuma shi duk ya bi sharadan mallakar wannan guri kafin ya gada a gurin.
Bari in baka sama da shekara 100 gidan liman kuma ta ka kofar gidan gindin tsamiya ka tambaya ka ji gidan malamai ne, iyayenmu da kakanninmu gonakin su ne sama da shekara 100 a area wannan gurin.
Ibrahim Bala Osaka,
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Nasir Salisu Zango ne jagoran shirin, kuma madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac Danguwarno, Salisu Baffayo, Adam Suleiman da Umma Suleiman Sagagi, Khalid Muhammad Shati, Murya Jaba'a.